بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ودا ساكي سادوا وانن يمتشي نرانر لتنم wanda shine yammacin 18 kenan ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 1441, wanda ya dace da 11 ga watan Mei shekara miladiya ta 2020. A ci gaba da tattaunawa mu karkashin matashiyar mafarki, wannan shine fitowa ta 14 kuma ta ƙarshe a wannan jerin giya insha Allah subhanahu wataala. Da fatan Allah ubangiji ya sa mana albarka a ciki. Muna tattaunawa akan al'amar mafarki, kuma mun kawo kusan ƙarshe-ƙarshen abin da muke fatan mu tattauna a wannan ainihin wato lokaci. Idan masu bibiya ba su manta ba, darasin da ya shuɗe na 13 kenan, mun fara kawo misalai na fasarar mafarkai waɗanda aka ruwaito daga al-imamin fasarar mafarki wato Muhammad ibn Sirin rahmatullahi alaihi. Ci gaba da kawo wannan misali shine watan an bashi labari har ila yau cewa, ko kuma aka aika masa abin nan, wato Marwan dan Hakam ya turo masa da labarin cewa, nayi mafarkin na hau kan mimbari sai nayi fitsari har sau 5 akan mimbarin. Sai ya ce mishi, aka in sirrin sai yake cewa, to idan mafarkin ka ya gasgata, to zaka haifi ƴaƴa har guda 5 dukan su kuma za su yi shugabanci. Daga ramzin da ya dauka anan shine mumbari, shugabanci, shugaba ne ke hawa mumbari. Sannan kuma fitar fitsari dama a cikin mafarki, mutum ya farkin ya ga yana fitsari, ba mai ya mafarkin fitsari ya fita a jikin shi ba, magana bambanci. Ya mafarkin ya ga yana fitsari yana nuni alama izuwa ga jima'i ko haihuwa. Ashiyu bi shay yuzkar, kafin mu kai da nisa har ila yau, wani ya taba tambayin Ibn Sirin yake cewa yana mafarkin yana yin fitsari na ainihin a gindin bishiyar zaitun, kuma man zaitun, zaitun ne yake fita daga fitsarin sa. Sai ce, to ka bincika, kana zaune da wata mace wadda muharrama kace baka sani ba. Da aka je aka bincika, ko sai aka taran matar da ya aura a shi mahaifiyarsa ce, an kamo shi yana yaro karami a matsayin fursuna daga wata ƙasa da aka yi jihadi aka taho da shi ƙasar musulmai. Daga baya kuma aka kamo mahaifiyar, ba su san juna ba, aure ya hada su. To shine aka nuna masa mafarki, dan mafarki yana zuwa dan ya maka tambihi akan wani kuskure dan ka gyara. To da haka zubar fitsari na nuni zuwa ga haihuwa, to yi su 5 ƴaƴa 5 kenan. Kuma haka ya faru ga ainihin abin nan Marwanu, yana da ƴaƴa wanda suka yi hadifanci irin Walidu da Sulaimanu da Hishamu da Yazidu, dukansu waɗannan halifofi ne. To wannan kenan. Haka wata mata ta mishi, wani mutum ya mishi ya bashi labari, shi Ibn Sirin yake cewa ya mafarkin wata mata cewa ya nemi aurenta, in ani khatabtu ra'atan, ya nemi auren wata mata, yace fara'aituha fil manami, sai ganta a mafarki ta kasance mishi sauda qasira, baka gajera. Kaga agun wanda bai san fasara ba sai ya dauka mummunan abu ne watakila. To da sai ya ce mishi, shi Ibn Sirin yake cewa na mutumi, baki da kaga tayi to dukiya ne, amma sawaduha famaluha, wa amma qasaruha, wannan gajartaka fa umruha, ba za ta dibi bane a duniya. Haka kuma ya faru, ya aure wannan mata, ya tarta da arziki, bayan kankanin lokaci kuma ta mutu. Da aka ganin gajeriyar mace a mafarki da sunan kana neman ta ko wanda ka nema, yana nuni zuwa ga karancin tsawon rayuwarta. To kaga anan akwai ramzi guda biyu, sawadul mar'a da kuma al-qasr, wato baƙin fatatta da kuma gajerantaka. Ibn Sirin ya amfani da lafazin sawad a lugha, asalin shi a lugha aka ce sawadu fulani, bi ma'ana malu fulani. Sai ya dauki wannan ramzi yayi kiyasi da shi. Sannan ramzi na biyu kuma gajerantaka da gajerantaka kwanakin rayuwa, sai ainihin kiyasi da shi. Haka Ibn Asakir na Dimashki ya ruwaito a cikin Tarihu Madinati Dimashka cewa, Abdullahi dan Muslim ya ce, na kasance ina zama a majalisar Ibn Sirin, daga baya sai na daina zama majalisar sanin kuma ina zama da wasu ƴan ibabiyya wato wasu ƴan bid'a haka yace sai ne mafarki sai naga kamar gani ni da wasu mutane muna daukan annashi wato makara ta janazar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga riya waye sai na tafi gun ibnu sirina sai na bashi labari sai ibnu sirina sai yace mini to ka kasance ne kana zama da wasu mutane waɗanda za su rufe hasken sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ana akwai ramzi guda biyu janaiza wadake alamta karewar abu da kuma cikin mutanen da ya gansu suna daukan janaiza dama idan an dauke ta za a je ne a rufe ta sai mushi fassara da waɗannan ramzi guda biyu wato ramzin janaizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato kokarin su na rufe sunnar sa da kuma daukan janaiza zuwa dan a rufe ta haka wani ya ba ibnu sirina labari yake cewa yayi mafarki ya ga ainihin wato yana yayi mafarki ya ganshi yana ainihin wato yin aswaki duk sanda yayi aswakin sai ya ga jini a jikin aswakin sai yace mai shikin tsoron Allah kai mutun ne wanda kake annabi ne ya da gulma ka daina ya da gulma yace ka daina ya da gulma shine alama Allah yana maka wa'azi ne ka bar ya da gulma wanda zai mafarki ya ga kamar yana yin aswaki ko yana cin buroshi buroshin yana ta jini yace duk sanda ya sa aswakin a baka sai ya fita da shi sai ya ga jini sai yake cewa to ka daina ƙarya da ya da annabi sai ya ja mishi aya waja'u ala qamisihi bidamin kadhib da kissar ainihin annabi Yusufa da ƴan uwansa kenan Allah ubangiji ya sa mu dace to haka har ila ibnu sirin ya sake aka sake bashi labarin wani mafarki wato na wani mutum wanda ya kasance yace ya ganshi ya ga kamar a jikin kwaurinsa gashi ya fito da yawa gashi ya fito da yawa a jikin kwaurinsa sannan kuma bayan gashi da ya fito a jikin kwaurinsa da yawa sannan an kulle shi a waje sai ce to wannan mutumin ga alama bashi ne zai masa yawa kuma zai mutu a kulle a gidan yari kuma sai mutumin ya ce to ai kai na gani a mafarkin sai ibnu sirina ya istirzai kuma haka ya faru da shi ya mutu ana ban shi madudin bashi na dirhami 40,000 kuma ya mutu ne a cikin gidan yari Allah ubangiji ya gafarta masa to haka kuma ila yau ibnu sirina aka sake bashi labarin wani mutum yake cewa na yi mafarkin naga crown taj wato kambu a kaina na zinariya sai ibnu sirina yake cewa to ka ji tsoron Allah babanka yana can wata ƙasa inda ba garin su ba kuma ya makance yana buƙatar ka je gare shi ka je ka taimaka mishi yana buƙatar ka je wurin shi ne ka je ka taimaka mishi yana zuwa ko garin sai tarar da haka to kaga iya amfani da guda abu guda uku anan ramzi na ar-ra's da ramzi na at-taj da ramzi na adh-dhahab sai ya dauki wasu ishtiqaqi na lugha far-ra's yadullu ala ar-ri'asa wa ra'isu al-insan huwa abuhu baban shi kenan wa at-taj yadullu ala libasul ajam libasul ajam tufan wadanda ba laraba ba wa ardul ajam ardu ghurbatin lil arab ne garin ne da ba garin su ba wa dhahab lafazin adh-dhahab sai amfani da shi akan dhahabul basari tafiyar idan sa sai ibnu sirina sai ya hada waɗannan abubuwa sai aka samu wannan fassara mai mamaki dama Allah ya bashi baiwa ta fassarar mafarkai waɗanda ana mamakin su ba dan kankani ba ana mamakin su ba dan kankani ba alal misali wani mutum yace yayi mafarki ya ga wata mata cikin mutanen gidansu tana rike da wani kofi a jikin kirjinta a jikin nonuwanta in ta dauka za ta kai baki sai ta ji fitsari ya matse ta sai ta aje ta tafi da gudu ta tafi gun fitsari da ta dawo sai kuma ta sake dauka haka ta tana jin fitsari da yaje ga abin sai ce to ku ji tsoron Allah a cikin gidanku akwai wata yarinya budurwa saliha wacce take son ta yi aure kun ki mata aure ku je ku mata aure kafin ta lalace yace ai ku kware haka ne ana zuwa ku aka ga haka haka yace wa da wani ibnu sirin aka bashi labari cewa wani mutum yayi mafarkin cewa na ganni na kutarci ka ji fa wannan kai yanzu kana ji na hankalinka ya tashi ko sai yace kai wani mutum ne da kasance ana maka sharri da wani abu mummuna wanda ba ka yi anta rajulun tuqabbahu bi amrin anta bari'un minhu sai ce sadaqata yace kai gaskiya da Allah ya bashi karfin basira da karfin tunani wajen riskan mafarkai ire-iren waɗannan waɗanda ba kowa ke iya riskar su ba to abu na ƙarshe da nake so na bayyana anan bayan waɗannan ɗan misalai da muka buga shine cewa bafarki an ce kamar champi ne in aka fassara ta tana uku kamar yadda Ibn Warji yake cewa wahya ala janahi ta'irin idza awwaltaha halat bi bushra aw adha tana zama kaman fukafukin wato tsuntsu ne da zaran ka fassara ta za ta faru da abu da mai kyau din ko mumuna kamar yadda Yusuf yake cewa qudiyal amru ladhi fihi tastaftiyan an riga an gama to dan haka ne daga nan kullum malamai suke tambayi akan cewa dole ne a fassara mafarki zuwa ga abu mafi kyau matukar iyawa ba tare da ta'assufi ba tare da karkatar da ma'anar ba idan ko ba za a iya fassara ta kyau wani fassara ba to ai shiru da baki shi yafi dacewa shi yafi kirdadan abin da yake shine daidai anan ne zarkani ma yake cewa sunnatur ru'ya idza kana fiha ma yukrahu alla tu'abbar sunnar mafarki shine idan a cikin mafarkin akwai abin da ake kyama to kada a fassara shi yafi wallahu ta'ala a'lam to da haka yana da kyau mu sani cewa kamar yadda yake fada a cikin sharhin Ibn Rudd yake cewa a sani wa alam anna ru'anar ru'ya in ulimat wa fuhimat min awwaliha ila akhiriha fata'wiluha hasanun sahlun kasancewa mafarki idan aka gane shi aka fahimce shi tun daga farkon al'amarin sa to fassarar shi na da sauki wa in ulima ba'daha wa fuhima idan ko wani sashi ne kare aka fahimta ba a gane sauran ba to anan ashkala sai wa ashkalal ba'd sauran ya rikice fayu'abbaru ma 'alima kai abinda ka gane ko fayu'abbaru ma 'ulima abinda aka gane sai a fassara iyanan ويفحص عن الباقي بعضا فبعضا سوران كما سي اي بنشكي اكنشي كدن كد فان صارت ابعادا مفهومه فذلك ان suka zama sashi sashin sauran sassan an fahince su an gane su to babu laifi sai a fassara su ويدق وان لم تفهم كلها نذر في المناسبه من اجزائها idan ba a gane ba sai a kalli abin da zai samu munasaba ya dace da juna a cikin sassanta fa in kana laha munasaba ustudilla bitilkal munasaba min ba'dha li ba'd idan akwai abin da ya dace sai ai amfani da shi wajen gane ma'anar sauran wa yudaqqaqu an-nazaru fi istinbat ta'wilha sannan a zurfafa tunani wajen kokarin gano fassarar ta yace wa in kanat ru'ya gharibatan nadiratan lam taqa mithluha fala yatajasar idan ku aka samu wani mafarki wanda yake mai ban mamaki wanda ba a taba samun irin sa ba to kada mutun yayi gaggawa kada yayi giringidi shi kada yayi shiga abin da dukunkune kada yayi ganganci kada yayi alkafira wala yubadir la ta'biraha kada yayi gaggawa fasara ta bal yatawaqqafu fiha hatta yadhara aqibatuha zai tsaya har a gane me mafarki yake nufi wata mata ta taba mafarki take cewa ta ganta ta shigo cikin sahu cikin masallaci ta tsallaka sahu uku na mutane ta tsaya a kusa da limam sai wani mai gaggawa fasara yace mata ai zaki zama jagora ne a cikin mutananki sai ta ga abin ya mata wani bambara kwai to ita mace ta yaya za ta samu jagoranci a cikin mutananta kuma mutananta ba irin waɗanda mata ke musu jagoranci ba kaga magana da muke akan lura da al'adu da yanayi sannan ita kuma ba sarauniya bace ba ta da dangantakan sarauta da ta samu wanda ya iya fassara fiye da wancan sai ya ce mata toki gaggawa ki shirye tafiya lahira kwana hudu ya rage miki ki mutu wannan sahun da kina haurawa kowanne sahu daya a matsayin kwana daya ne liman din nan wato limamin gawa kenan haka ko ya faru matan nan ta ci gaba da biyan basu suka da wasici kwana hudun nan ba su wuce ba ta rusu su daka idan mafarki ya zo wanda baka san kanshi ba baka iya shi ba burgewa bane ka je ka fassara abinda baka san fassara shi ba ka je na farko tukunna ka sabawa Allah kai ƙarya ilimi ka shiga abinda ba ruwanka sannan ko mu gane fa fassara nan fa ba dole bace a ƙarshe a ƙarshe ɗan uwa masu albarka, idan mutum yana so ya zama ƙwararre gogagge akan al'amarin fassarar mafarki, babu shakka dole ne ya haddace usul nan da aka ambata masu inganci, ya zama ya iya alƙur'ani iyawa mai kyau, ba wai mujarradin haddace lafadinsa ko sanin fassararsa ba, iya istinbati da iya shiga da fita da irin sanin sirrorin da ke cikin ayoyi na alƙur'ani da abin da ke cikin wato surori na maganganu. Da haka dole ne mutum ya san tun daga ya iya tilawar, ya iya haddar, ya saba da alƙur'ani, ya san gardinsa, ya san ma'anar ayoyinsa, ya san fiqhun da ke ciki, ya san asbabun nuzuli, ya san nasu, sai ya ƙware sosai a ilimin sanin alƙur'ani, ƙwarewa mai ban mamaki, ba wai gama garin ƙwarewa ba. Sannan haka a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya zama ya ƙware ƙwarewa ta ya kai ya kawo wajen sanin ma'ana da istinbatin hadisai da riwayoyinsu da duk abin da ke da alaƙa da su. Sannan kuma ya zama ya ƙware game da harshen Larabci da sanin sirrorinsa, waƙoƙin Larabawa da sanin ma'anoninsu da zamaninsu da tarihinsu. Sannan al'ummar da yake ciki ta ma ya zama ya ƙware wajen sanin al'amuran rayuwarta da tarihinta da irin waɗannan mutane ne yake ciki. Sannan ya ƙware wajen sanin ilimi na halayyar ɗan adam, psychology na ɗan adam. Ya ƙware kuma wajen iya saurare da fahimtar mutane da gane waɗanne iri ne su. Al-Imam Shafi'i aka ce da zaran kai magana ɗaya biyu yana iya gane garin da ka fito, ina daga ina kake, ina zaka je, kai wani irin mutum ne, mai fushi ne ko mai hakuri, mai hankali ne ko sakarai, mai wayo ne ko maras wayo, nan da nan Imam Shafi'i Allah ya bashi wannan firasa. Sannan baya ga duk wannan kuma sai Allah ya ba mutum gamdakatar, wato dace da daidai. Me yake sa samu gamdakatar? Tsoron Allah da takawa da kankan da kai da tawalu ga Allah da addu'a da neman falalarka a wurin Allah da kuma gujema girman kai da riya da gujema san a sani da san a ce ka iya da gujema kuma san girma da san mulki da gujewa ƙarya da gujewa ta'alumi abinda baka sani baka ce ka sani. Dole sai ka tsarkake zuciyarka, ka zama mai tumin kirki, ka zama mai imani, ka zama mai nagarta, ba wai dan waɗannan abubuwan ba, dan abin da yasa Allah ya ce ai nagartar shi zakai. Idan Allah ya so sai maka tukuici da wani fatahi da wani budi da wani ainihin wato abu wanda bai wasaran ba. Kalli Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, irin baiwar ilimin da Allah ya masa da irin maduɗin ilimin da Allah ya masa. Malamai masu tarihi suna ba da labarin cewa takawa da tawalu'u da kankan da kai da tsayuwa akan addini shi mishi wannan fatahin. Ba wai tsabaragen yafi kowa basira bane, a budi ne Allah yake wa malamai. In ka bi tarihin malamai haka zaka gani, sai Imam al-Bukhari, sai Ibn Hajar, sai Imam al-Zahabi, sai Ibn Kathir, sai al-Imam al-Mizzi, malamai a kusan kowane zamani zaka samu malamai waɗanda suke da wata baiwa ta musamman. To in ka bi tarihin su zaka ga kuma suna da kulawa da addini da lazimtan wato wajibobi da farillai da mustahabbai da abubuwan da Allah ya daura musu, da gujewa san rai da san zuciya da san girma da san asani da san a ce sun iya da san ayi da su, duk sai sun guje mu waɗannan. Don ka guje mu waɗannan abubuwa, sai Allah ya baka wani girma na musamman wanda bai ba sauran mutane ba. A kamar da na ambata insha Allah, wannan shine kasafi na ƙarshe a cikin wajen ya kusa suwan nan. Amma in Allah ya so, ina tattara wasu qawaid wanda za su kai akalla guda 40 a kashi na biyu na wannan tattaunawa. Zan yi magana insha Allah akan ka'idojin fassarar mafarki. Mun ta ambatan ka'idoji, amma kuma ban faɗe su dalla-dalla, mu ce ka'ida ta ɗaya ita ce kaza, ka'ida ta biyu ita ce kaza, ba insha Allah a wani lokaci zan samu yanayi da zan sake bayyana waɗannan. Allah ya ba ni dama, ya kuma ba ni rayuwa wadda za ta ba da dama a haka nan. Allah ya sa mu dace. Ina so na ambata mana wasu daga cikin tuwasan bayanai da tafan da zaka iya amfani da su wajen fahimta da karatu da nemo bayanai akan abin da ke da alaka da farki dinnan. Baya ga tafai ama da zaka samu a cikin tafan sunna, kitabu ta'birur ru'ya a cikin sahih al-Bukhari da sauran kutubu sita da makamantansu, da abin da zaka samu a cikin tafan tarihi da littafan ainihin sira ta magabata da littafan tafsiri da sauran ummatu na kutubu turaf, zaka samu bayanai daban-daban a wurare mabambanta. To akwai kuma littafan da aka kebance su musamman don su tattauna wannan mas'ala, su ne nake so na faɗin mana sunayensu saboda su shiga cikin wannan recording, ga waɗanda suke ɗalibai ƴan uwa za su iya neman su su samu ƙarin fa'ida. Akwai littafin Al-Qawa'idul Husna fi Ta'birur Ru'a na Malam Muhammad Abdullahi As-Sadhan, sunan shi kenan Al-Qawa'idul Husna fi Ta'birir Ru'a. Akwai littafin Ar-Ru'ya 'Alamun Gharibun wa Ta'birun 'Ajibun na Ibn Maqsad Al-Abdali. Sai kuma littafin Al-Badrul Munir fi Qawa'id At-Ta'bir wallafar Ash-Shahab Al-Abir wanda shine Malam Ahmad Ibn Abdurrahman Al-Maqdisi Al-Hanbali babban malami mutumin kasar abin nan kasar Sham wanda ya rusu shekara ta 697 litafi ne muhimmi kwarai a wannan babi. Sannan akwai Ta'birur Ru'a wal Ahlam fi Dhu'il Kitab was Sunnah. Akwai litafin su mashhur wanda na ambata a baya shine Al-Muqaddimatil Mumahhidat As-Salafiyyat fi Tafsirir Ru'a wal Manamat wanda malam mashhur Hassan Ali Salman shi da Malam Umar Ibrahim Abu Abdurrahman suka hadu suka rubuta. Littafi ne qayyim jiddan a wannan babi. Sai kuma littafin shahararren malami Al-Imam Ibn Qutaybah Ad-Dinawari rahmatullahi alayhi Ta'birur Ru'a wanda an buga shi tun wajejen 2009 da wani tahqiqi. Sai kuma Alfiya da muka yi ta hakaito wasu mangaro daga cikin ta Alfiya ta Ibn Al-Wardi wanda ake ce mata Al-Alfiya Al-Wardiyya fi Ta'birur Ru'a ta Al-Imam Abu Hafs Umar Ibn Muzaffar Ibn Al-Wardi malami ne mutumin kasar Sham ya rasu a kasar Halab shekara ta 749 Allah ubangiji ya gafarta mishi. Mai littafin Tarikh Ibn Al-Wardi to wannan sa daga cikin masadiru waɗanda nan kusa na iya gano su waɗanda za a iya itimadi da su wajen sanin ilimi da ka'idoji na fasara mafarki. Ina so in tuna mana a ƙarshe kafin na rufe cewa mafarki dai don aka kawo wanda ake fasarawa yana zama ne ko dai yana tuna maka wata ni'ima da Allah ya maka ka gode wa Allah, ko yana tsoratar da kai akan wani sabo da kake ka bar yin sabon, ko ana maka tambihi akan wani abu da zai faru nan gaba ko ya faru nan gaba kusa, kamar tambihi akan abiya mamaci abin nan dinsa, abiya masa bashi ko a raba gadansa ko a yi masa istighfari, kuma ko kuma yana nuna maka dilalaci akan wani abu wanda zai faru a rayuwarka mai kyau dan kai kokari kai addu'a ka samu Allah ya tabbatar maka ko mummuna wanda zaka ne maka guje masa. Sannan akwai wata kaida da malamai suke cewa mafarki wanda mutun zai akan mummuna abu yana da ajala, yana da gaggawar faruwa, amma wanda zaka yi akan wani kyakkyawan abu yana da ajal, yana dadewa, zai baka dama ka shirya masa dan ka same shi. Yan uwa masu albarka, karatu ya karatu ko ince zance yayi zance, mun tattauna mai tsayi na asali na ce ba zan wuce wato darasi guda 5 ko 6 ba, masha Allah cikin hikimar sa hammi guda 14 wanda kowanne yana da akalla rabin awa kamar awoyi 7 kenan. Allah ubangiji subhanahu wataala ya sa mu dace abinda na faɗa wanda yake daidai, ya dace da gaskiya, ya dace da abinda yake shine a ilimi, ba wayona bane, ba iyayana bane, karantawa na yi da abinda malamai suka samu akan hanya. Ina fata Allah subhanahu wataala ya bani ladan da yake ba waɗanda suka kokarin sanar da ƴan uwansu abu na alkhairi, ko kuma waɗanda kuke ta bibiya, ina fata Allah ubangiji ya ba ku ladan masu sauraron ilimi. Allah kuma ya bani ni da ku dama na mu aikata abin da yake cikin alkhairi, abin da ya faru na kurakurai wa ma aktharaha. Ina roƙon Allah subhanahu wataala ya bani ikon gyara su, ko kuma ku ku gyara mu. Sannan Allah kuma ya gafarta mini zunubaina gabaki daya da ni da ku duka. Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya sa mu cikin tawagar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda annabi zai cece mu zuwa gidan tsira. Sannan kuma ina so na faɗa a takaice cewa kamar yadda na ambata tun a farko, ni ba malami bane wanda nake masanin fasara mafarki ko kuma consultant wanda nake zauna ina fasara, a'a. Dalilin yin waɗannan bayanan shine yawaita tambayoyi waɗanda mutane suke ta yi da kuma samun matsaloli game da mafarki, da kuma wasu ma suna tunanin kamar babu wannan karatun a cikin sunna ne, ko babu shi a cikin addinin musulunci ne, ya aka yi bokaye ne kawai da ƴan tsubbu da ƴan damfara da ƴan yaudara da masu littattafai irin na Hausa din nan su suke cin kasuwa abin kawai, me yasa ba a cika jin batu din a gun malamai ba? Sai naga ba dan ni malami bane, ba dan ni na iya ba, amma dai dan alal aqalli ina da wani abu da zan iya cewa to bari na yi wa kaina da sauran mutane tambihi akan wannan, da fatan mun samu dan wani abu da zai haskaka mana dan kankani wanda zai samu akan hanya ba mu zama a cikin duhu gabaki daya ba. Ubangiji Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu gama lafiya. Ga masu neman ƙara-ƙaran bayanai kuma su neman waɗannan kasusuwa za su iya ziyartar wuraren da muke aje kasusuwan mu kaman adarulfikri.com, za su samu waɗannan kasusuwa gabaki ɗayan su, ko kuma a ma'ajiya ta wato Telegram ta audio channel ɗinmu na DSHN full audio za a iya samun su a nan ma, ko kuma ta hanyar WhatsApp, ta hanyar wato a yi tuntuɓe mu a nambobin da muke harkar WhatsApp da su waɗanda ga su kamar haka. Akwai nambar Malam Sadiq wanda muke ce mashi Sadiq Mai Dish, hafizahullahu wa ra'ahu, wanda ɗaya daga cikin manyan admin ɗinmu ne masu kula da tukulluma ta bayanai. Ga lambar shi ita ce 08032987488, wanda ita ce lambarsa wadda za a iya samun shi ta hanyar WhatsApp ko buga waya. Sai kuma ni mai magana wanda sunana kamar yadda na ambata tun farko Kabiru Abubakar wanda ake ce ma Asgar, sunana kenan. Ina amfani da lambar WhatsApp kamar haka 08120166844. Sai kuma asalin lamba ta wadda nake amfani da ta wajen buga waya da karba, da kuma Telegram ita ce 08062216364. Da fata Allah Ubangiji ya sa mu dace, Allah Ubangiji ya saka mana alkhairi, Allah ya raba mu da bala'o'in da muke fama da su wannan annoba ta corona. Ubangiji Allah ka yaye mu al'ummar duniya, ita musamman musulmai, musamman mu nan Najeriya da sauran al'ummomin mu. Allah ka sa mu cika da imani, waɗanda Allah subhanahu wataala ya kaddara suka yi rasuwa ko za su rasu a cikin wannan yanayi, Ubangiji Allah ka ba su mutuwa da darajar shahada. Allah ka sa mu cika da imani. Malamanmu muna fata, muna addu'a Allah Ubangiji ya gafarta musu da su da iyayenmu da suka gabata da sauransu, musamman malamanmu irin su Malam Albani Zaria wanda ya kafa wannan makaranta tamu, Allah ya saka mishi alkhairi, dukkanin sauran iyayenmu da suka gabata, da ƴan uwa da abokan arziki da dalibai da malamai da sauran mamatan musulmai. Muna addu'a muna cewa rabbighfirli waliwalidayya walijami'il muslimina walmuslimat. Allah subhanahu wataala ya sa mu dace. Anan nake cewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.